Matasa daga nan Express FM kanan dabo shiri domin matasa daidai da matasa na wannan zamani. Kamar yadda kuka sani shirin hasken matasa shiri ne dake zuwa muku kai tsaye daga nan Express Radio mita 90.3 a zango na FM daga nan birnin kanan dabo. Shirin da gidauniyar Amina Magashi Garba ke daukar nauyin kawo muku har ila yau. Shirin na zuwa muku a kowace ranar Laraba da misalin karfe 4:30 na yammaci zuwa karfe 5 kamar yadda kuka ji mu a wannan lokaci. Cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma game da hukumar yaki da cututtuka masu yaduwa da kuma al'amuran da ke cizgunawa rayuwar matasa ta Yosfis suka yi haɗin gwiwa domin kawo masu raro wannan shirin. Kamar yadda aka sani ana iya ganin mu ko sauraron mu kai tsaye a shafin Facebook na Express Radio Nigeria da kuma shafin ita ID ta Yosfis wato Zainab Nasir Ahmad, ma'ana idan kuka yi sacin namu a Instagram ko kuma in ce muku a Facebook kai tsaye za ku iya sauraron mu kuma za ku iya kallon mu a game da wannan shiri na hasken matasa kai tsaye a daidai wannan lokaci. Kuma kuna iya ajiye mana sakonninku wanda na tabbata insha Allah kafin mana ita bar ma shirin nan za ku ji wasu daga cikin sakonninku, amma zan so in ji sakonni masu ma'ana musamman idan na ambata muku maudu'in da za mu tattauna a wannan shiri. Kamar da na tabbata tuni sanarwa ta fita wanda ma'abota shafukan sada zumunta sun ga sanarwa cewa shirin hasken matasa na wannan makon zai tattauna ne kan illolin rashin tsaftar jiki da muhalli ga al'umma. Wace iriyar rawa matasa za su taka? Ina fatan an fahimce ni. Illolin rashin tsaftar jiki da muhalli ga al'umma, wace iriyar rawa matasa za su taka? A ƙarshen shirin namu za mu bude laifofin wayan mu domin ba da gudunmuwar ku ga maza da mata musamman matasa tun da shirin naku ne. Har ila yau waɗanda suka turo mana da sakonni ta shafukan sada zumunta kamar yadda na faɗa a baya insha Allahu za ku ji sakonninku ɗaya bayan ɗaya. A cikin shirin namu akwai baki da muke tare da su ta kowane bangare domin cika ka'ida ganin cewa kowane bangare ba a tauye shi ba, kowa ya wakilci bangaren sa. A cikin shirin namu muna tare da Dr. Musa Muhammad Bello wanda zai magana a wani sashi, in kuka bi mu za ku ji a wani bangare zai magana. Sai da Malam Hassan Gama shi ma za ku ji shi ta wani bangare zai bullo. Har ila yau akwai Muazzam Dauda shi ma akwai ta bangaren da zai bullo kuma zai fara da mu a cikin wannan shiri. Bilal Aminu shi ya sada da ku a madadin Nafisa Murtala Ahmad, Muhammad Adam Tudun Murtala, yayin Muhammad shi ne sunana. Ina fata za a gyara zama domin jin cikakken shirin hasken matasa. To madalla, kamar yadda na yi muku jawabi tun da farko akwai bakin mu daban-daban har guda uku da na faɗa, kuma na faɗa muku maudu'in shirin namu na yau shine illolin rashin tsaftar jiki da muhalli ga al'umma, wasu irin rawa matasa za su taka akan wannan al'amari. Akwai Dr. Musa Muhammad Bello shine a hannun dama na. Dr. Ayuba Masaro sallama.
To masararo assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Haka kuma a ta bangaren hannuna na hagu akwai Malam Hassan Gama yana cikin wannan zauri.
Assalamu alaikum.
Har ila yau akwai Muazzam Dauda matashi ne kuma shi ma yana cikin wannan shiri da wai wakilci matasa, kuma na tabbata shi ma akwai gudunmuwar bayarwar sa a cikin wannan shiri.
Assalamu alaikum.
Mu fara da Dr. Dr. ka ji maudu'in mu na wannan rana.
Haka ne.
Illolin rashin tsaftar jiki da muhalli.
Na'am.
Wace irin rawa matasa za su taka? Tambayar a nan gurin.
Na'am.
Me tace ma tsafta?
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Masu saurare da kuma kallon mu, kamar yanda aka yi jawabi shiri akan harkar tsaftar muhalli da tsaftar jiki. Wato muka kalli bangaren fuskar, bangaren lafiya, zamu iya cewa tsafta ta shafi duk wani abu da dan adam zai yi wanda zai killace jikinsa da kuma muhallinsa domin kariya daga cututtuka masu yaduwa da kuma tabbatar da cewar ya samu ingantacciyar lafiya. Shi yasa ma addini ake cewa tsafta cikin addini. Akwai tsafta ta jiki, akwai tsafta ta muhalli da zamu tattauna. Sannan bincike ya nuna akwai kwara alaka tsakanin rashin tsafta da kuma kamuwa da cututtuka masu yaduwa musamman irin cututtuka irin nasu amai da gudawa dinnan da shauran cututtuka rashin tsafta yana matuƙar kawo su to wannan takaice kenan amma na biyu kuma shine bincike na kimiyya ya nuna cewa kowane dan adam a rayuwarsa daga wayewar gari zuwa kwanciyar sa da dare yana samun da akalla a shara ko abin da zamu iya cewa zai iya gurbata muhalli kilogram 1 a rana a kasashen masu tasowa kaman kasashen mu na Afirka in kuma ka tafi kasashen Turai har zuwa kilogram 2 a rana mutum zai iya samarwa wannan in ka dauki kasashen mu nan musamman kasashen masu tasowa abubuwan da muke amfani da su tun daga yanayin bangaren abinci da ruwa ledar da muke amfani da ita wala
alaba
bawon gyada bawon rake da abubuwan da mutane suke ta'ammali da shi kowane dan are yana samar da wannan kuma kwanan baya akwai bincike da muka yi a bangaren kula da lafiyar al'umma na Jami'ar Bayero na yanayin harkar tsaftar muhalli a jihar Kano ko kuma yanayin samar da shara da ake yi wanda muka yi wa jama'a tambayoyi kuma aka yi interview da shugabannin kula da harkar tsafta suka bayyana mana cewa kowane rana a iya kananan hukumomin nan na jihar Kano kawai guda 8 dake cikin birni ana samar da kimanin tan 7,500 na shara a kusan kowane rana kuma a wannan lokacin kimanin shekara 5 ta wuce kenan najin ko 2015 suka ce a ainihin iya capacity ko matsayin da hukumar kula da shara ta jihar Kano take tana iya kwashe kimanin tan 4,000 ne a rana kuma mutanen Kano suna samun da 7,500 kaga ana samun da shara wanda za ta iya gurbata muhalli ba a iya kula da ita sannan suka ce akwai kimanin guraren tara shara guda 250 a cikin kananan hukumomin cikin birni amma mafi yawanci mutanen mu ba sa zubar da shara a guraren da gwamnati ta ware a zuba shara sai a zubar da ita inda za ta iya toshe magudanai inda za ta iya lalata guri ko muhalli da shauran abubuwa to duk wannan yana cikin abubuwan da suke jawo cututtuka
na'am to daktar makalli tsafta ta jiki a farko
na'am
idan aka ce tsafta ta jiki me yake nuna cewa wannan mutumin bai da tsafta
na'am to tsafta ta jiki ita ma zamu kalle ta ta bangare biyu akwai abinda mutane za su iya gani a karan kansu ko kuma su ji su san cewa mutum bai da tsafta akwai wanda kuma shi karan kansa ne zai ji amma muka dauki tsaftar jiki zamu yi magana tun daga bangaren yanda zai kula da jikinsa da kuma yanda zai kula da abubuwan da yake amfani da shi daga wajen kayan sawa zuwa abubuwan da yake amfani da su a tsaftace su to a fuskar lafiya ko a likitance tsaftar jiki tana nufin cewar dole ne a kowane rana dan adam yayi wanka domin a yanayin rayuwa yanda dan adam yake yana samar da gumi akwai yanayin halitta da Allah ya kofofin gashi na jikin mu wanda suke samar da gumi a kowane lokaci wannan gumin kuma in ya cakudu da yanayin iska da kura da muke shiga cikin ta ya danganta da yanayin aikin da mutum yake yi kullun kwanan duniya yana samar da datti a jikin sa wanda zai danbare a jikin fatarsa wanda idan ba a wanke ba shi kansa zai ji jikin sa babu dadi a wannan kenan to kuma akwai wasu bangarori na jikin dan adam wanda suke bukatar tsafta a koyaushe musamman gashi fuska baki da shauran gurare daban-daban farce wanda su ma kwayoyin cuta suna iya buya a jiki idan ba a tsaftace su ba wanda idan mutum ya ci abinci ko ya taba wani abu zai iya jawo sannan sai a gurguje tsafta ta abubuwan da muke amfani da su kaman kayan sawa riga hula dan kwali zani wando safa da shauran su akwai bukatar su ma waɗannan koyaushe ya zama cewa an wanke su kuma in san samu ne an goge domin akwai kwayoyin cuta wanda koda ka wanke da sabulu ba sa fita amma idan aka goge to sai kaga an kashe waɗannan kwayoyin cuta yawanci yara kanana wanda suke samun cututtukan fata kuma yanzu misali kazuwa da shauran su duk irin wankin da uwa za ta yi indai ba a goge wannan kaya ba to kwayoyin cutar nan ba sa mutuwa shi yasa zaga ana samu wannan
so na'am to daktar makalli alaka tsafta wasu muhimman gurare da suka shafi muhalli
na'am
mu dauki makwanci
na'am
gurin da ake aje cima kitchen ne ko gurin abinci da kuma matsugunni me alaka su da lafiyar dan adam
akwai alaka kwakwara kuwa na farko in muka dauki wajen makwanci wato inda mutum yake kwana a muddin babu isasshiyar tsafta matsaloli da yawa suna iya faruwa alal misali in kana ajiye kare kitai haka kwalabe ne da gwangwanaye wanda aka yi amfani da su mutum zai iya jin ciwo ma da su abu na farko kenan na biyu kuma musamman idan abinci aka ci ko lemo aka sha kwayoyin cuta kuda da shaurinsu suna iya sauka akai su hayayyafa su samu da kwayoyin cuta wanda mutema alari sannan wajen kwanciya kaman wajen shimfida gado ne tabarma ce katifa ne ko wane ne shi ma kwayoyin cuta suna buya a jikin yadi ko shimfida ko mayafi wanda mutum yake amfani da su idan ba a wankewa yana iya jawo wannan to sannan sai kuma babban magana da kai wajen bahaya misali akwai alaka babba tsakanin yanayin tsaftar gurin bahaya da kuma kamuwa da cututtuka a mafi yawancin gidajenmu a bisa kimiyya ta likitanci ana cewa duk inda bahaya yake to ana so gurin ajiye abinci ko kuma kitchen ko gurin dafa abinci ko samar da ci ya zama akalla yana da mita 15 zuwa 20 tsakanin su
mita 15 ya kai tsawon yake ina taba hannu na uku kenan ko hudu
kaman hudu dai haka na 15 a cikin gida musamman kuma idan ban ɗakin irin na gargajiya ne wanda mutum zai yi tsuguno bayan gida ya fada ciki ba irin na zamani ba wanda ake sa ruwa idan ne bayan gida ya kai shi can cikin wani rami a bayan gida wanda muke kira sokawe to ana son ya zama yana da nisa tsakaninsa da inda ake ajiye abinci ko kuma inda ake sarrafa abincin domin kuda yana iya sauka akan wannan ban ɗaki sannan ya zo kuma ya shiga cikin abincin mu ya samar da cutu
a bisa larura an ka kalli irin gidajen mu za ka ga babu nisa tsakanin ban daki da gurin aje abinci
hakika
a bisa larura tunda rayuwar ta kasance haka me ya kamata al'umma su yi domin kiyaye lafiyar su
to kuma yanda ka faɗa larura ne yawanci gidajen mu musamman a unguwannin talakawa wanda zaka ga akwai cinkoso wani makila gidan na haya ne mutane da yawa ban daki guda daya sai kaga ana yin layi wajen amfani da ban daki maza da mata so tsaftar wannan ban daki shine mafi muhimmanci domin kula da lafiya amma indai zai yiwu inda yanda za a iya zama cewar wannan ban daki yana da dan nesa da inda abinci yake amma idan babu to a tabbata an tsaftace tsafta shine kullun a wanke shi san samu amfani da sinadarai na kashe cututtuka wanda za a iya watsawa a ciki a yi amfani da su
na'am to muna godiya kwarai da gaske Dr. Musa Muhammad Bello idan na dara gare ka Mallam Hassan Gama kwararre ne kai masani ne kai akan abin da ya shafi muhalli wannan abubuwan da muka fara tattaunawa suna da alaka da muhalli kwarai da gaske batu ma musamman ma na tsafta da halin da muke ciki a yanzu mutane daruruwa sun mutu sakamakon cuta ta amai da gudawa wanda kuma tana da alaka da rashin tsafta yana da alaka da muhalli a wannan gaba me za mu haska al'umma dangane da muhimmanci na tsaftar muhalli
to jama'a assalamu alaikum idan ana magana akan muhalli to ana magana babban magana ce saboda ita ce ginshiki a gurin lafiyar dan adam abubuwan da ake maganin cewa rigakafi ya fi magani duk yawanci magana ce daga daukan matakai daga muhalli duk abubuwan da su likitoci su dakta ga sunan suna fama da shi gurin mutane suna zuwa asibiti suna ba su magunguna suna musu gwaje-gwaje to idan da za a ce za a dawo a kama muhalli yadda ya kamata a kula da muhallin da ya kamata kashi 90 duk abubuwan da yake gudana za ka ga cewa babu su
na ji daɗi kace yadda a kama muhalli yadda ya kamata a kama muhalli yadda ya kamata kamar yaya
yawa kaga misali na farko idan aka ce maka a tsaftace muhalli ana magana ne akan kusan abubuwa kamar haka na daya duk wasu abubuwa da suka gurɓace ta bangaren yanayin amfani da su misali ana amfani da wasu gurɓatattun abubuwa a gida yaya za a sarrafa su gurin kawar da su ta yanda ya dace gurin da ake yin aiki a asibitoci abubuwan da suka gurɓace yaya za a yi amfani da kawar da irin waɗannan abubuwan da suka gurɓace gurin sa su yanda ya kamata ma'aikatu kaman masana'antu nake so in ce su ma akwai abubuwan da suke fito da shi waɗanda yana gurɓatar da yanayin muhalli
kamar wani irin ma'aikata
misali za ka ga cewa akwai ma'aikata wanda suke yin harka akan jima fata akwai wasu chemical da suke amfani da su
da irin na bargo na roba
waɗanda yake katse wannan gashin shi wannan
dabbobi
wannan
fatar dabba
akwai hanyoyin da ake bin su a ce sun bi wannan hanyar sun tafi amma idan aka ce ba wannan hanyar aka saka ba yanzu misali akwai gurare da yawa waɗanda suke wannan kazo wucewa za ka ga cewa hanyar da suke bi hanyar da aka bar su waɗannan gurɓatattun ruwan ya to ta ina yake bi to idan ya kauce ya shiga ba hanyar da aka tsara ba to shine ake kawo maganar cewa mahalli yana gurbacewa haka kuma a gida an aka dawo musamman gida yanda nan ne da aka fi samun matsala tunda anan mutane suke tsaftace in ba a samu tsafta a yanayin bayan gidanka ba in ba a samu tsafta a yanayin magudanar ruwanka ba to zai zama to cewa akwai matsala akan mahalli na wannan yanayin wannan unguwa
da kace mahalli magudanar ruwa
na'am
wani za ka ga yana kokari ya share magudanar ruwansa watakila a sati so daya wani sai wata-wata a kallon sono ya kamata mutun ya kula da musamman magudanar ruwa
ai abin da ya kamata kowanne dan adam akan yanda zai kula da magudanar ruwansa shine a kullun ya kamata yayi kullun ya kamata ya tsaftace shi ya wanke shi
ba wani uzuri
babu wani magana uzuri akai dai dai cewa muna nan tafi akan wasu dalilai da suke kawo akan me yake janyo waɗannan amma kaman tambaya ne akan me yake menene za a ce tsaftace
mahalli
tsaftace mahalli shine kullun kula da yanayin bayan gidanka inda kake ake hutu da kuma magudanar ruwan da yake fita daga gidajen al'umma wajen tabbatar cewa ana kula da su ana wanke su yanda ya kamata
na'am kai wata magana mai muhimmanci akan abin da ya shafi masana'antu musamman wanda suke cima akan abin da ya shafa ta ya ya kamata wanda suke makwabtaka da irin wannan guri ko kuma manya-manyan kwatami da yake fito da wannan dattin ya wuce kana da tazara da masana'antar amma dai kana da alaka da ita wajen wuce wannan datti da sauransu wane ƙarin haske za ka yi wa musamman mutane da suke makwabtaka da irin waɗannan gurare
na farko inda za ka ga in ce wannan abin mai yana da hatsari sosai shine cewa ma'aikatan da suke wannan gurin akwai magunguna da ake ba su duk sati cewa saboda kada su samu matsala to makwabtakan su ina magungunan da ake ba su kaga cewa wannan ya tabbatar da cewa akwai abin da yake gudana sannan akwai wasu chemical din wanda ake sakawa wanda yake dan rike hatsarin su waɗanda suke fitowa wasu kamfanin kan ba su amfani da shi sannan kuma akwai layin da ya kamata wannan ya dinga bi yana wucewa zuwa gurin da ake so a tattara shi wannan nan waɗannan kamfanin kan waɗannan masana'antun wannan hanyar suka bi wannan dokar yanda gwamnati ta saka shi hanyar nan suka bi gurin inda wannan magudanar wannan gurɓatattaro yake bi ya bi gurin da ake tara shi idan ba nan yake bi ba kaga an samu wannan matsala kenan in kuma kana ana magana akan cewa menene ya kamata su yi to an zo gabar zan iya shiga kai cewa abubuwa da yawa na farko akwai hukuma dole ne ya zamanto cewa waɗanda suke kusa da waɗannan masana'antun dole su ɗauki matakai akan a saka waɗannan masana'antun tabbatar da cewa suna abin da ya kamata misali waɗannan magungunan da ake bayarwa su ma'aikatan nan ana ba su shi misali na biyu waɗannan chemical ɗin da ake sawa wanda yake diluting yake rage ƙarfin shi wancan gurɓataccen ya zamanto suna amfani da shi gurin saka shi to ka san akwai kamfanin ka da ya saboda kuɗaɗen da ake kashewa akan irin wani abu ba sa sakawa kuma wasunsu ba su sani ba cewa ba a saka saboda haka shi wannan gurɓataccen ba tare da an yi diluting ɗin shi ba haka zai fito ya bi hanyar da ba nan ya kamata ya bi ba shine za ka ga cewa ya zo ya shafi al'umma da suke kusa da wannan yanki
tunda da dama wucewa ma an ka zo za ka ji warin
shi yana bugawa wani bai kamata ba
menene muhimmancin tsaftataccen mahalli ga al'umma
yawa yau ma kana ji kamar yanda ya kamata tun daga farko da in ka zo ana kwasan shi kashi a unguwanni za ka ga cewa kana jin warin sa amma a yanzu wanda suke local ma suke kwasan irin wannan baka ringa jin warin wannan abu
menene yasa
eh saboda suna amfani da wannan chemicals din wanda yake rage
wasu sinadarai
da zai kamata a ce kamfani waɗanda ma waɗanda ake kallon su kamar gidaje su talakawan suna amfani da irin wayannan amma kamfanin ka ba su amfani da shi haka saboda wai kansu kashe kuɗi su bai shi wannan warin wucewa kawai za ka ba wanda suke zama a wannan yankin ba suna jin irin waɗannan warin wanda bai kamata su ringa jin shi ba dan saboda kawai ba abin ka'idojin da ya kamata sannan kuma dan su kuma al'umma ba sa ɗaukan matakai akan yanda ya kamata a ɗauka akan su waɗannan masana'antun da suke irin waɗannan
na'am to a daidai wannan gabar barin ƙara dawowa ga daktar kafa in je ga Mu'azzam Dauda daktar wannan masana'antu da ake magana suna fito da irin wannan gurbataccen dagwalo
na'am
wace irin illa yake haifarwa ga rayuwar dan adam
to gaskiya akwai illoli da yawa ya danganta da wani irin sinadari company yake amfani da shi misali idan ka dauki kamfanonin mu da suke yammacin Kano kaman wajen Fanshekara da Chalawa din nan za ka ga yawanci akwai kamfanonin da suke mu'amali da fata wajen jiman fatan nan ana amfani da sinadarai da yawa wanda zaka ga sun sa fatar ta koma yanda ake santa ai amfani da ita ko takalmi ko wani abu to a dalilin fitar da wannan gashin sinadaran da suke amfani da su wani lokacin da yawa suna da illa sosai domin idan aka zubar da su na farko za su iya shiga rijiyoyin mu a same su a cikin ruwan sha wani lokacin kuma suna iya zuwa shiga cikin koguna ko kududdufi inda ruwa yake kuma yawanci in ka je kauyukan mu duk ana noman rani zaka ga zai iya abubuwan da ake noma irin su albasa tumatir salak za su iya zuko wannan sinadarai daga cikin kasa idan mutun ya ci su masa illa to illar da suke jawa ya danganta da wannan irin sinadari ko chemical ne mutun ya ci akwai chemical ko sinadari wanda yake illa a hanta akwai wanda suke illa a koda akwai wanda suke illa a zuciya ya danganta da wanne ne so in ka dauki kamar irin wayannan idan aka samu misali abin da muke cewa zinc ko lead suna iya illa a koda idan mutun ya ci abinci ko wani kayan marmari irin su salak ko karas ko tumatir ko albasa wanda aka yi noman rani a inda aka zubar da wannan dagwalo kuma ya zama akwai lead a ciki to jiki baya iya tace shi saboda haka zai je ya daskare a cikin koda saboda koda ɗaya daga cikin aikin ta shine ta tace sinadaran da jiki baya so to idan ya shiga jini ya je inda koda take zai daskare to wannan yana jawo wa mutuwar koda da ga mutun ana taya masa dialysis illa ba ma gane
ana
ta wanki ba tare da an san wannan ba akwai kuma waɗansu sinadaran wanda za su iya jawo cutar daji ko kuma kansa misali kaman a kamfanonin roba ko kamfanonin karafuna wanda suke irin wannan ana iya samun sinadaran da idan suka shiga jikin mutum za iya jawo masa ciwon daji ko na zuciya ko na huhu ko na hanta musamman ma na hanta saboda duk abin da mutum ya ci ko isha wajen narkarwa yana bi ta cikin hanta domin hanta tana aiki kaman injin nika ne ta nika abubuwan da ake so irin wannan sinadaran suna iya jawo ciwon daji.
Na'am to daktar akwai masu masana'antu kankana musamman a cikin wasu unguwanni da suke samar da mai daga gida. Za ga akwai wani abu da wasu suke fada mai wani irin dattin nan da aka gama matsa gida. Za ga an zo ana shanya su a unguwanni mutanen mu suna kara matse shi su shanya wannan su matse su kara fitar da wani mataccen mai. Wace irin illa yake
haifarwa? Ne ya lalace misali zai iya samar da sinadarai a cikin sa a dalilin lalacewar da yi to wannan ma za su iya jawo illa a jikin nan adam cututtuka kala kala a wani lokacin kuma shine ma za ga mutun ya zo da rashin lafiya ai ta bincike aka sa gane ma menene to yawanci ta'ammuli da irin wayannan sinadaran ne suke jawo irin wannan cututtuka cutar da mutun zai samu ya danganta da irin sinadaran da ya shiga jikin sa
wanda kuma daktar nake ganin kamar be kyautu kana kallon abin da zai cutar da kai ba an goku a zo a zuba muku shi kuna shaka yana da muku amma a rasa mai yin magana sai a ce ai makwabta ne
magana a ce makwabta ne ko kuma ana jin nauyi ba
to mu kalli adadin mutane ɗaruruwa da suka mutu musamman a nan arewacin Najeriya dalili na cutar amai da gudawa wanda kuma cutar nan an yi ittifakin tana da alaka da tsafta
da tsafta kwarai kuwa
me kake hasashen yafi janyo ya janyo mana wannan cutar wadda ta janyo asarar rayukan mutane
to gaskiya kamar yadda ka faɗa dama ɗaya daga cikin abin da yake damuna kenan nake so magana akai wannan cuta ta amai da gudawa wanda a yasi na hukumar kula da cututtuka na ƙasa yanzu a cikin jihohin mu 36 kimanin jiha 28 suna fama da wannan cututtuka na amai da gudawa musamman jihohin da suke a arewacin Najeriya a likitance abu biyu ko uku zamu ce abu na farko shi ciwo na amai da gudawa kwayoyin cuta yawanci a bayan gari ake samun su to idan ka shiga cikin kauyukan mu da garuruwan inda ake ba haya a waje zaka ga da zarar damuna ta zo ruwan sama zai wanko wannan ba haya wala Allah ya sa shi a cikin rijiya inda ake diba ko kuma a kwari ko kududdufi domin ka je kauyukan mu wani lokacin a cikin gari ma akwai guraren da ba su da ruwan famfo ruwan da za su sha shine za su debo a cikin kwari ko kududdufi anan dabbobi suke sha anan ake wanki anan ake shauran abubuwa to wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake da jawo wannan kuma babban matsala ce yanzu a kasan nan kusan jihohi 28 daga cikin 36 suna fama da wannan ciwo na amai da gudawa kuma ana ta mutuwa a dalilin sa ana da jan hankalin mutane wajen harkar tsafta musamman ruwan sha da kuma abin da za a ci to wannan ina ga shine yake dada jawo wannan matsalar ba haya a waje da kuma zubar da shara ko ina kamar yadda malamin sai fada da zu a gargajiyanci mun san har yanzu a garuruwan mu ko a unguwannin mu akwai inda yake diban ba haya a dirarruka a mota aje a zubar to wani lokacin wannan masu diban ba haya suna zubarwa a wajen gari
inda shi ma in aka yi ruwan sama zai wanko ya iya zuwa ya gurbata guraren mu wani lokacin koda ba a ruwa ba gurin sai da kayayyakin marmari haka kayan miya kayan abinci mayan marmari lemo ayaba gwanda in wanda ake yankawa in dai ruwan ya gurbata lokacin da ake wanke shi to zai iya gurbata wannan a samu kwayoyin cuta a ciki wanda idan mutun ya ci zaka ga ana ta fama da amai da gudawa
na'am to bari in juya akalle shirin zuwa ga Mu'azzam Dauda wanda kuma matashi ne amma kada ma su sauraro su shafa shirin hasken matasa ake sauraro daga nan gidan Radio Express mai yada shirye-shiryen ta kan mita 90.3 a zango na FM kuma shirin namu ne yana tattaunawa ne akan illolin rashin tsaftar jiki da muhalli ga al'umma wace irin rawa matasa za su taka Mu'azzam an bude batutuwa da dama mu kalli tsafta ta jiki ko kuma mu fara da muhalli wanda shine abu ake kallo a zahiri ake bukatar gudunmuwar matashi musamman ka dauki kula da magudanan ruwa taimaka gidansu wajen shara ta ban daki ko da tunda zai iya al'amura da suka shafi kitchen ba za ku ce ba naku bane ba Mu'azzam wace shin fada zaka yi mana a wannan bangare
alhamdulillah shi matashi ma dai ba da yan ka dauke shi matasa su ne hasken al'umma wajen jagoranci koyo da taimakawa
shi yasa muka ce hasken matasa muna fatan kuma masu sauraron mu za su koyi da mu
haka ne
tom
shi matashi in ka dauke shi a wajen bangaren tsaftar mali yana ba da gagarin mu gudunmawa ta fanni da yawa
kamar wacce loce
ita kanta tsaftar mahallin ma gaba ɗaya da ake magana akan ta ai shi matashi in aka ce harkar shara gyaran kwata gyaran anguwa duk in ka dauko wannan abin za ka ga matashi ne gaba ɗaya akan gaba
to to ci gaba faɗa dalilin inji kafin da kanka akan a karan kanka ma tukunna
idan ka dauka tun daga cikin gida aka ce mutum matashi ne a cikin gida za ka ga shi ne akan gaba wajen shara kwata ta cikin gidansu da kuma shara ta kofar gida da dan cikin gida zai gyara yaro wanda iyayensa ba za su dauki wannan nauyin a kansu ba sai dai shi ne a matsayinsa na matashi ana ganin shi ne matashi ne kuma namiji shi za a ga yana yin wannan aikin a gida kuma sannan idan matashi na wannan abun na kokarin yin gyara a gida da harkar shara da mai kannansa su taso su ma su kwaikwaye shi kafin da kan ya bada gudunmawa wanda za a kwaikwaye shi idan muka fito waje matasa suna da haɗin kai a kowace unguwa musamman cinkuriyar birni zaga duk lokacin da aka zo karshen wata da tsaftar mali da gwamnati ta wari zaga matasa su ne suke kokari wajen share kwata da kwashe ta duk inda kai shi lungu da sako to idan aka kawo matashi ko yana bada gudunmawa akan tsaftar mali mu je kuma ga yanayin gurbacewar mali yace sauro yake yin tasiri akan jikin al'umma zaga matashi yawanci haka fishin maganin sauro ba za ka ga wani datti ya ko wani babban mutum yana yin harkar fishi ba sai dai ga matashi shine yake harkar fishin sauro a cikin anguwanni kala kala
na'am to Mu'azzam in muka dauki wannan abun ma batu ma na fishin sauro abu ne da ya shafi gwamnati ko kamfani ne da sauransu mu kalli gudunmawa ta matashi tsurarsa mu kalli halin da ake ciki na matsalar amai da gudawa mece rawa ya kamata matasa su taka a wannan guri wajen dakile wannan cuta da ke dauke rayukan daruruwan al'umma
gudunmawar da matashi ya kamata ya taka a cikin wannan ko kuma yace mai yake taka lokacin da aka zo ana samun matsaloli na tushewar kwata da sauran shara da ake samu akan unguwa cikin unguwa tun daga cikin gida za ka ga cewa wasu za su dauko shara ne su ajiye ta a cikin gida wanda ya kamata a ce bayan kwana biyu a dinga kwashe wannan shara ta cikin gida a fitar da ita to amma sai ga cewa shara tana zaune ta yi wajen sati a cikin gida to matashi gudunmawar da ya kamata ya dinga bayarwa a cikin wannan abu duk lokacin da ya ga shara a kofar gidansu ko a cikin gida ya yi kokarin
kawar da ita
sharar ya kawar da ita a kai ta wajen da ya dace a ajiye ta inda kuma ta da akai sannan kuma da muka fito waje manyan kutocinmu da suke cikin anguwanni mu dinka hada kanmu kamar yace daman ana yi din amma a ƙara zage dantsi tunda kamar ana samun matsaloli na cutar kwalara da ta kamu ta dannu da haka idan matashi ya kokari wajen ƙara zage dantsi akan wannan kwashara da yanayin ko da yaushe a dinka kokari wajen kwashara da taimakawa haɗin kai wajen kwasha akai ta wajen da ya dace
mu'azzam wani misali zaka buga masu raro musamman matasa na gida wanda watakila za su koyi da kai wajen ba gudunmawa gagarumar gudunmawa ga al'umma akan abin da ya shafi tsaftar jiki ko ta muhalli watakila wanda kai kake yi na tabbata watakila wani in yaji zai ce kai dama abu kaza yana da muhimmanci ni ma bari in koyi da mu'azzam
haka ne to mu da matasa an san koda shi muna yin harka ne na kamar mu koda shi muna fitar kwadugo dan haka a shawar da ba matasa shine lokacin da ka tashi safi a matsayin ka na matashi yana da kyau a ce ka tsaftace kai kanka ka tsaftace jikinka kafin ma ka tsaftace jikin naka a ce ka tsaftace duk wani muhalli da ya shafi cewa cikin gidanku wajen gidanku ka fara kokarin wannan da safi sassafe ka mu a ce kai tsaftace kai ma jikin naka lokacin da ka gama wannan kai ma ka zo ka tsaftace jikin naka sannan ka samu kaya masu kyau wanda da mu yanzu matasa suna samu suna kokari ga wannan matasa ya kokari ya sa kayan sa da guga da ya dan yi kwalliyar sa mai musamman ba zai kan ma fito cikin abokanai aji yana yin jikin sa yau yana tsami ko na ga matasa yana kokari wajen yin wannan to ne shawara da nake ba wa matasa shine ya kamata mu jajirce mu kokarta akan irin wannan tsaftar muhalli domin mu kawo da wannan
na'am to mu'azzam akwai wata tambaya da na gani yanzu kai tsaye a shafin mu na Facebook tambaya ta farko kusan ka amsa ta da aka ce wace irin rawa matasa ya kamata su taka wajen tabbatar da tsaftar muhalli da kuma jiki domin bawa kai kariya daga cututtuka irin su kwalara da makamantansu kai bayani yanzu sai aka ce tambaya ta gaba wace hanya matasa za su taimaka wa gwamnati wajen rage matsalar ambaliyar ruwa da rushewar gidaje dalilin rashin magudanar ruwa da makamantansu gashi ma yanzu ana shigar ruwa
haka ne matasa wannan tambaya na hade shi ina yi tun a lokacin da fara ma gundaran bayani da dama matsayi take hade shi ya haifar da tushen mali da yana ambaliyar ruwa dama rashin kwatoci ne ko kuma toshe kwatoci ko matasa a suna kokari wajen kwashe wannan kwatocin sai dai matsayi da matasa suke samu wajen idan suka kwashe wannan kwatar yanzu za ga cewa cikin anguwanni babu inda ake diban shara aje a kaita a ce nan gwamnati ta tanada aje akai wannan shara aje domin gwamnati ta kwashi to shi sa wanzu mun zaga cewa idan aka kokari aka kwaso wannan sharar sai ga an rasa maya za'i da ita a fita da ita daga unguwa so babu wani waje da gwamnati ta tanada inda za a je aje wannan shara sai ga shara ta yi kwana biyu to ka dole iska da wani yanayin wani ko ruwa idan ya sako dole wannan shara za ta koma to shine
ma'azam akwai wani abu guda shine ya tsumi ba tsayin su daya ba matakin su daya ba karfin su daya da sauran su ba tara ka zama daya ba amma za ka akwai wanda matashi ne bai da lokacin da zai zo na a share kwata da shi wace shawara zaka bayar wata kila idan baka da lokacin yin tsayawa kai ka taimaka ko da kudi ne wanda zai yi shi ya zo ya taimaka ya tsaftace muhalli ka san wani yana kallon ku kuna yi zai kalle ku kawai ya wuce wasa ku ne yan wahala ku ne kazamai shi ba a wannan layin yake ba
haka ne to dama shi wannan aiki da yake faɗa duk wannan taimakon abu ne wanda suka ka zuciya ka nisa domin aka ce aiki ne taimako aiki ne wanda ka san ba biyan ka za a yi ba aiki ne aka yi shi dan Allah idan ka ce za ka tsaya ka yangi wani ka yi abu dan wani to gaskiya kai ma ba za ka iya yin sa ba wannan matsayin ana faruwa shi sosai kawai da shawarar da zan bayar a matsayin ka na wanda ka san cewa baka da wannan time din da za ka samu ka zauna kai wannan aikin kwata ya kamata ka kawo gudunmawa wacce idan ko da a ce a ɗanyi sai abu a ɗanyi girki ne ko kuma irin da yake ce idan an kwashe wannan sharar gashi a dan hayo mota a je a kai wannan sharar inda ya dace kaga wannan ka bada gudunmawa matasa su kansu a cikin su ba su manta ga ko da an zo ana cikin lissafin wanda suka yi aikin kai ma dole za a sa da kai so an san gudunmawar da ka bayar ciki
na'am to masha Allah muna godiya kwarai da gaske malam Mu'azzam barin da kai tsiye ga masani kuma kwararre akan abin da ya shafi muhalli malam Hassan Gama akwai wani sako da Inyas mai gida gyaran ya daga shafin Facebook ke ce kai tsaye daga masarautar Bichi muke muku fatan alkhairi hakika matasa suna bakin kokari wajen samar da cigaba ta fuska da dama sai dai wasu ƴan kurakurai da ba a rasa ba muna fatan za a yi kokari wajen jan matasa da suke kan wata gurbataccen hanya a jiki domin dawo da su kan hanya Allah ya shirya zakatan mu amin tambayar da nake so in yi a wannan gaba da kuma wannan sakon nan shine kana ganin rawar da ya kamata a ce matasa su taka kan abin da ya shafi inganta mahalli da tsaftar mahalli suna takawa a wannan lokaci
tambaya ta da mahimmanci suna taka rawa amma ba bai kai yanda ake
bukata ba
bukatun su taka rawa ba
na'am
waɗannan abubuwa ne waɗanda muke kallon su akan cewa gudunmuwa da matasa suke bayarwa ba wai ba sa bayarwa amma bai cika bai kai yanda muke gani ba akwai abubuwa da yawa da yake faruwa idan aka ce matasa suna fitowa suna taimakawa suna tashi tsaye akan yanda ya kamata ba zai zama to cewa za a sami gurbataccen muhalli ba saboda abubuwa da yawa na farko zaka ga ana kafa kungiyoyi a unguwanni
na aikin gayya kenan ko kuma na sauran al'amura
na cigaban al'umma
na'am
amma ina tabbatar maka yanzu in ka tara kungiyoyi kaman guda 100 kace su fito maka da jadawalin menene yasa suka kafa wannan kungiyoyin a cikin 100 da ke zaka samu 10 da suka maka magana akan muhalli matasa sun sami koma baya gurin samun ilimin muhimmancin muhalli a yanda mu muke kallon shi suna buƙatar samun waɗannan ilimin saboda ina tabbata da suna da cikakken ilimi akan muhimmancin muhalli tsaftace muhalli da wata kila abin dubbe kai ga haka
tunda ka san in muka kalla ma zamu yi matasa adalci za ga kusan ɗabi'a ce ta mafi yawan matasa za ka koma hallansu inda mutum yake kwana kana zuwa ɗakin namiji ka san ɗakin namiji ne komai in ya cire zai wullar da shi ne ya ga
yawa akwai abin da ya faɗa wanda yake da muhimmanci ƙwarai da gaske shine cewa to wai waɗannan abin da muke cewa a kwaso su daga gida a yi shara a wanke magudanan ruwa waɗannan an fitarwa su waɗanda haƙiƙe kansu gwamnati sun fitar musu da guraren da ya kamata a je a zuba su yayi wannan magana waɗannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke jawowa zaka ga akwai wasu za su yi ta fitar da su gyara magudanan ruwansu amma za su aje su a bakin su wannan kwatamin amma bayan lokaci kaɗan su kaji ne su agwagi ne za su zo suna cin abincinsu suna
mai da shi gidan jiya
kuma suna gani kirikiri waɗannan abu yana faruwa ba abin da suka ɗauka abin da muke zaton matasa za su yi shi ne cewa ko su ɗauki nauyin kawar da waɗannan abubuwan da suka fitar da shi ko kuma su ɗauki nauyin isar da saƙo ga al'umma ga gwamnati waɗanda haƙƙi ke kansu wajen su zo su tabbatar da cewa sun kwashe waɗannan shara waɗannan ƙungiyoyin da ake kafa na unguwanni suna da haƙƙin su saka a cikin ayyukan da suke yi wannan burin tabbatar da cewa an samu tsafta ga al'umma amma muna samun wannan ƙaranci duk da cewa muna ta bayanai amma ban mu taɓa ɓangaren mata ba mun sani dai mun ce matasan nan ba mata ba su sani ba da su ake maganan nan kuma duk abin da muke magana a kai shi ne tsaftan nan ba muna magana ne tsafta kawai a kan wai ɗaki bayan gida kwatami in aka ce environment ɗin har ya zamanto cewa hatta tsaftan jikinsu ya kamata a ce matasa sun tashi tsaye gurin tabbatar da cewa an sami wannan tsaftar saboda gashi kun gani yadda dakta ya bayani akan cututtukan da waɗannan abubuwan suke haifarwa kuma an ce rigakafi ya fi magani duk waɗannan ƙasashen waje sun ɗauki gaɓar ɗaukar rigakafin maimakon a je a yi ta magunguna ana ta fama wannan magungunan wannan cututtukan da ake shi yake kawo mana abin da ake cewa koma baya gurin tattalin arziki hatta wannan maganar tattalin arziki dakta ya magana akan cututtuka amma hatta wannan fatarar da ake da yunwa da ake akwai fa wannan magana ta wannan maganar muhallin nan da yake ciki
ta ila ta shigo
yawa wannan tambayar tana da kyau ƙwarai da gaske ai yana da muhimmanci saboda al'umma nan talakawa nan nasu sani wannan tsaftan da suka ba su ɗauke da muhimmanci ba yana ɗaya daga cikin abin da ke ƙara talauci kamun maganar ta ta yaya idan waɗaya misali yanzu ya yi magana a kan gidan sauro idan mutanen waɗanda suka tsaftace gidansu kullum suke shara kamar yadda ka ce sau ne ya kamata yi muka ce kullum ya kamata su yi sai ya zama cewa a gidansu babu wannan sauro ɗin kaga malaria ana samun shi ne ta hanyar sauro shi kenan sai ya zama cewa baka sami wannan cutar malaria ɗin ba magungunan da ka je asibiti wanda da ba kai tsaftan ba sauro zai shigo zai cije ka za ka je asibiti kudin motar da za ka ɗauka ka je asibiti kudin motar da za ka mata ka je asibiti duk kai sai ɗin shi magungunan da za a baka waɗanda shi ne zai warkar da kai kai sai ɗin ba ka siya wannan magungunan ba ba ma waɗannan bane na biyu na uku kuma akwai waɗanda samarin waɗanda sai sun fita suke samu to ba shi da lafiya ya zauna a gida
kaga ba zai fita ya samu abin da ya kamata ya samu ba kaga waɗannan abu uku ya zama ya taba tattalin arzikin sa a shi kashin kansa kenan kuma idan ya taba tattalin arzikin mutum da yana shafan mutane da yawa ko da ma wancin ya ce ai ni na fita duk da haka ya shafe shi saboda misali dan adam mun nan da kake gani nan mutum daya akwai gudunmuwan da yake ba saura saboda haka shine muke kawowa cewa tsafta yana ɗaya daga cikin wanda yake kawo ci gaban ƙasa yake kawo ci gaban tattalin arzikin ƙasa
na'am to muna godiya kwarai da gaske Malam Hassan Gama kuma masani akan abin da shafi muhalli kuma na tabbata mata sa kun ji bayanai muhimmai da ya fito da su da kuma ƙara zabar da mu kan yadda kamata mu bawa muhimmanci ga abin da shafi tsaftar muhallin mu da kuma jikin mu kuma kun ji yadda bayani ya fito daga bakin Dr. Musa Muhammad Bello inda yake ta ƙara haska mana da illolin da waɗannan rashin tsafta ta jiki da muhalli take haifarwa ga rayuwar mu wasa wasa mun taho gashi har bayani ake magana na tattalin arziki kuma ko ni hankali na bai kai gurin ba amma kaga cikin hikima an shigo mana da shi ko zazzabin malaria kake na tabbata kwana uku in ta rike ka zaka ga dubu nawa zaka ci tana kan abin da zaka sha magani abin da zaka ci rashin jin dadin rayuwar da komai da ake zariwa mutum bari in ƙara dawa ga Dr. Musa Muhammad Bello idan na ƙara dawa ga bangaren wannan matasan dai tunda wannan shiri na su ne kuma su ya kamata a ce sun fi kowa amfana a shi wace iriyar gudunmawa ya kake gani ya kamata a ce matasa sun maida hankali wajen bayarwa watakila da suna bayarwa za a samu gagarumin canji akan abin da ya shafi wannan cuta ta cholera ta amai da gudawa
to gaskiya alhamdulillah matasa suna da rawar da za su taka sosai kuma za a iya kallon sa ta bangare biyu amma kafin faɗi bangare biyun nan zan dada nana ta abin da Malam Hassan Gama ya faɗa a harkar tsaftar muhalli musamman tsaftar muhalli wani lokacin kuma har tsaftar jiki ma a kimiyance binciken da masana suka yi an gano cewa yana da alaka da abu biyar abu na farko talauci kowa ya san cewa idan ka je kasashen da suke da tattalin arziki mai kyau za ka ga muhallin su yana da kyau idan ka dawo kasashen mu ma masu karancin tattalin arziki a unguwannin mu kawai in ka je unguwannin da za a ce na masu hannu da shuni ne za ga yanayin tsafta ya bambanta da unguwannin da za a ce talakawa ne mutanen Malam Hassan ko shugaban talakawa to akwai wannan kyakkyawa alaka tsakanin talauci da tsaftar muhalli duk mutumin da ka gani a duniya zai so a ce ko yaushe yana cikin muhalli mai kyau da kuma yanayi mai kyau to wani lokacin yanayin rashin abun hannu yana sa ba a iya samar da wannan abu da kuma yanayin takura kamar yadda muka bada misali dazu gida ne misali magidanta sun kai goma na haya daban daki guda daya duk inda ka kai da san tsaftar ka abu salalura dole ka ga wani ya bata so abu na farko kenan abu na biyu rashin tsaftar muhalli yana da alaka da yawan jama'a kasashen da al'ummar su ba su da yawa za ga yawanci muhalli yafi mun faɗa tun farko bincike ya nuna kowane dan adam yana samar da akalla kilogram 1 na shara a kowace rana to idan ka dauki misali jihar Kano kawai misali a ce mun kai miliyan 10 na san mun fi haka amma a kiyasi a ce miliyan 10 to kaga a kowane rana muna samar da shara daga wayewar gari zuwa dare har kilogram miliyan 100 in har kowane dan adam guda ɗaya zai samu ko da yake akwai bambanci tsakanin yara kanana da kuma manya da kuma a ina kake da yanayin sana'ar da kake da wayewaye da shawansu so waɗansu za su samar da sama da haka wasu bai kai haka ba so yawan jama'a ma yana da kwantakwato ga waɗanda suke duk wanda ya haura shekara 40 zuwa 50 a garin nan ya san lokacin da jihar Kano ba ta da yawa tsaftar mu ta fi kyau akan yanzu da muke a cikin cunkuce sai ne so wannan yana abu na biyu na uku kuma yana da alaka da wato governance mai zance gwamnati da Hausa yanayin yanda shugabanni suke tafi da al'amura duk da an san cewar tattalin arzikin ya shafi gwamnati ma babu isassun kudade to amma akwai tsari da aka fito da shi wanda inda za a yi amfani da shi na kwace shara da kula da gudanar ruwa da wannan to tsaftar muhalli za ta karu sosai sannan abu na hudu kuma rashin ilimi ko kuma abin da zance attitude ya zance attitude da Hausa
kaman dalayya
ta dan adam dukkanin mu da muke zaune a cikin birnin Kano mun san din ranar asabar din karshen wata idan aka yi tsaftar muhalli gama wanda suke yi din in an debo sharar akan titi ake zubata
ana jira gwamnati ta zo ta kwashe idan bata kwashe ba wani unguwar ma har gosulo za ka shara tana jawo
na ji dadi da kai maganar nan daktar za ga tunda muka ce matasa lokacin da ake wannan abin na karshen wata za ka gansu akan titi suna ti gabal
wasu za ka ga ma bal suke ba abin da idame su ba za su fito su tsaftar muhalli ba su tsaftar jikin su ba tunda kuma an hana zuwa kasuwa an hana zuwa aikin laboranci daga dai karfe 8 din nan zuwa 10 sai ka gansu fito suna bal akan titi
ko kuma an kafa daba daba ana tahira
to duk wannan yana da alaka da rashin fahimtar amfanin tallafawa juna a irin wayannan abubuwan shauran su sannan kuma da rashin sani wanda ɗaya daga cikin dalilin da yasa aka kirkiro da wannan shirin shine a wayarwa da mutane kai musamman matasa akan su tashi taimakawa kansu su tashi taimakawa kansu so wannan na dan dada jaddada abinda mallam Hassan ya faɗa sannan sai rawa da kace matasa suna da yi akwai rawa da matasa za su taka kamar yadda na faɗa bangare biyu na farko a su karan kansu kowanne matashi a karan kansa akwai rawar da zai taka a misali yanayin halaye misali fiya wata ka saya ka sha kada ka yada leda barkatai akan titi idan rake ka saya idan masara ka saya idan gyada ka saya ka tattara sharan nan ka zuba ta inda aka ce a zuba sharan kai a karan kanka kenan to idan kuma aka zo a cikin al'umma matasan da suke a cikin al'umma su tashi su tallafa kansu mun san a zamanin da akwai abin da ake cewa aikin gayya za ka ga yawanci ba ma hilalle karshen wata ba a unguwa kawai matasa sun hadu kawai abinda ake bukata magidanta su bayar wani ya bada taimakon tebur wani fatanya wani manjagara a hadu a tattara sharar unguwa gabaki daya ɗebe ta akaita to wannan ma ina ga rawa ce da matasa za su taka a karan kansu domin tsaftace muhalli da kuma jiki sannan sai abu na uku su wayewa da ƴan uwansu matasa a cikin matasan akwai jajirtattu mun sani akwai wanda suka damu da harkar tsaftar nan akwai wanda suka damu da harkar ambaliya da ake samu saboda toshewar magudanai da zubar da ledoji da cututtuka da ake samu to amma ba su kai yawan wanda ba su damu ba to su tayi su jaje su wayewa da ƴan uwansu matasa kai cewar a tashi a tallafa wa juna domin shi ma wannan aikin lada ne ina ga wannan sune wasu daga cikin
hanyoyi na'am to akwai wani sako da na gane shi ma ta shafa mu na Facebook da yake magana akan dai abin da ya shafi tsafta cewa ya kamata matasa su dinga tsaftace jikin su ba wai sai dan za a je wajen budurwa ko za a je wajen saurayi ba naji da ni na kara wajen budurwa ita ma amma an dora abin akan matasa ne
matasa su
dakta wannan abin da yake cewa wai waje face take tsami akwai wata illa da yake haifarwa ne ga lafiyar mutum
sai ma kwa sosai ma kwa ai shi sa da zaka ji da nake faɗa harkar tsaftar jiki akwai kashi biyu akwai wanda a waje zaka kalli mutum ka ce a wannan face yake amma can ciki da zaka bincika wadan illa yayi sati bai asuwaki ba ko brush in yazo kusa da kai sai ka ji warin baki ko kuma wata illa ya kwana uku bai wanka ba musamman lokacin sanyi akwai matasan da suke cewa kai ai fa wannan yanayin fa kawai dai ka kyale kawai tunda ana sa kaya ba za ma ya ai kwana uku duba ba to fatar jikinka saboda wannan kofofin gashin da suke fitar da gumi da kuma kwayoyin cuta da suke akan fatarka yana da illa sosai wajen samun da cututtuka wala Allah kuraje ne ko kuma su iya shiga su rika samun maka da abinda ake cewa maruru da shauran su duk kwayoyin cuta ne suke shiga idan akwai datti da rashin tsaftar jiki
na'am to masu sauraro shirin hasken matasa kuke sauraro daga nan gidan Radio Express mai da shirye-shiryen ta kan mita 93.3 a zango na FM shiri da gidauniyar Aminu Magashi Garba ke daukar nauyin kawo muku har ila yau shirin na zuwar muku a kowace ranar Laraba da misalin karfe 4:30 zuwa karfe 5 kuma cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma game da hukumar yaki da cututtuka masu yaduwa da kuma al'amuran da ke cizgunawa rayuwar matasa ta USFIS suke haɗin gwiwa domin kawo masu sauraro a cikin zauren nan muna tare da Dr. Musa Muhammad Bello kwararre ne likita akan abin da ya shafi lafiya gaba ɗaya din na faɗa muku likita dai kun san an ce bukan ture ko to muna tare da shi a wannan guri kuma daga cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma wato CHR haka kuma akwai Mallam Hassan Gama shi kuma masani ne kwararre ne akan abin da ya shafi muhalli dan gwagwarmaya ne daga kungiyar abokan al'umma wato FACO kuma babban masis ne wato baban talaka ake cewa baban talakawa baba ne ayo kuma muna tare da Mu'azzam Dauda wanda kuma matashi ne a cikin wannan shiri masu sauraron mu na gida musamman matasa kuna iya kiran mu mata a 0909-1957-1727 mata a kira mu a 0909-1957-1727 maza a kira mu a 0813-251-0991 maza 0813-251-0991 tambaya ko bada gagarumar gudunmawa akan wannan maudu'in da muke tattaunawa illolin rashin tsaftar jiki da muhalli ga al'umma wacce iriyar rawa matasa za su taka. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Aminu wa alaikum salam, don kike tare?
Basira mai basira da wakin toba.
To mai basira.
Gaskiya tsafta tana da amfani musamman a wannan lokaci na damuna.
Na'am.
Za ga mutane sun je kulubi irin kamar wanda ya kasance raki ne wanda ruwa zai dan yayi goma ta kanna.
Eh.
Wanda goda zai dai bakin wani raki na ga wani ya ga kuma take mana shi. Sai ta hayin kana amfani irin wannan ruwa. Ito ai wa ana ta tsana kana ta ito yene yene tunda ne na san abu ne mai tsafta wanda ya kasance a cikin ya.
Muna godiya kwarai da gaske. Dr. Uziri na babu ya isa ka dauko ruwa mara kyau ka shaka ce wai ba yadda zaka yi ne.
Gaskiya wannan ba uziri bane. Domin an san duk inda ka kai da babu za a ce dole ka sai ruwan kwalba ba ko ka sai ruwan roba, amma ruwan rijiya da zaka debo akwai inda ake tsaftace shi.
Ko masallacin ka je ka dan samu ruwan da zaka sha akan na gulbi.
Mai kyau akan na gulbi da ake wanka.
Assalamu alaikum.
Magana mai kyau.
Yawa da muke tare. To me sai gudun moka
yawa na ji dadi wannan tattaunawa da cewa abu ne na da ga dangantaci lafiya da kuma tsafta gidan muhalli abinda nake so in yi cewa ko kuma in tsara bayani na hakka shine a takaice a yanzu kamar wanda za ka ga an wato ba abinci ga shi ci ba ai an fito da shi yayin da an zuzzuba shi a mazubin shi to kuma an yi wa sarari a bar shi a buɗe ko kuma wai a lokacin ne in an saukar da shi daga abun wato da za a wato kawo a zuzzuba sai a wato da wanke-wanke a lokacin za a yi wanke-wanke kuma a zuzzuba abu to kaga shi ɗin kansa wannan jirwayin wai dauna da ruwan yana kawo matsala kamar akwai wa'yanda tabbas ba sa kula da wannan abinci da su sauke to kira na idan har an sauke abinci to a bar shi zuwa idan har an kula da kwanuka kuma an wanke an kife su to sai a ɗauko su a tsaftace a zuzzuba wallahi a soyayya da suke barin abubuwa a buɗe idan an zuba abincin wani kaga ya tashi ma wai ya bar abinci a buɗe ba zai dayar ce ba.
To muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka, ina jin shi ya tambaye shi da amsar. Assalamu alaikum. Yawa da muke tare. To Hafsat mai tace gudun mawaki. Na'am. Muna godiya kwarai da gaske. Dakta wannan tayi muhimmiyar magana.
Tayi muhimmiyar magana kuma ina ga guri inda bamu taba ba a gurguje. Wato bayan gida na yara. Binciken kimiyya ya nuna ya fi dauke da kwayoyin cuta fiye da ma na manyan mutane.
Na yaran da ake gani.
Kwarai kuwa, kwarai kuwa. Kuma kamar yanda ta faɗa mafi yawanci mata akwai dan sakaci. Wata illa ana girki ko ana wanke-wanke yaro sai ya kashi. Sai a dade ba a wanke masa ko kuma ruwan da za a wanke masa din a gefen inda ake wanke-wanken za a hada gaba daya to sai ga wannan ya jawo kwayoyin cuta sun shiga cikin kwanuka da kofuna da cokulancin abinci yafi yawanci kaga ana samun amai da gudawa a cikin gidaje.
Na'am, to bari mu daga layi na karshe. Assalamu alaikum. Na ga layin gaba da kyau barin ga wannan. Assalamu alaikum.
Assalamu
alaikum. Yawa gurgurje da muke tare. Amin.
Wallahi akwai lokacin da na dauki fasin ga wallahi da na dauki na uku wallahi kare na dauki shi sabda muna ina daukar duk yan tsiri muka abin nan
wa
sai ka ce wani abin nan
ba tsafta jiki kenan
ka faɗa masa matsalar kafin ka sauke shi muna kudi kaji ya gudu kudu ba gaba
daya to wata ila wari yake ko
ai ba ba kadan ba ina ya hana shi sakewa baki daya
ya fada masa
to amin to masu raro kamar da maka koro kuma gashi lokaci ya cin mana daidai kuma mun tattauna batutuwa masu muhimmanci ina fatan za a yi amfani da su kuma ina fatan ya karfafa kuyoyi na matasa domin wannan shiri ne da ya shafe ku kuma an fatono batutuwa masu matakar muhimmanci da na tabbata idan aka yi amfani da su cikin dangangane lokaci za a samu canji ga al'umma lokaci ne mai hana da musamman ma da daktar ya magana yawan jama'a yakan samu da haifar da irin wannan matsalolin nasu a ce mun ya dan taba mana gashi ana magana China duniya so amma su ga su da cinkoson da waye babu labari irin wannan nasu a ce ya dan ba mu dan bamu ci amma lokaci ba zai bari ba so amma da dan sashin shirye-shirye na wannan gida a madadin ita Nafisa Murtala Ahmad da kuma ita gidauniyar Amina Magashi Garba da ke daukar nauyin kawo muku wannan shiri har ila yau shirin na zuwa muku kamar yadda na faɗa a ranar kullara ba karfe 4:30 zuwa karfe 5 ina fatan a mako mai zuwa za mu haɗu cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma game da hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa da kuma al'amarin da ke cizgunawa rayuwar matasa ta USFIS suka yi haɗin gwiwa domin kawo muku masu sauraron wannan ƙayataccen shiri kamar da aka sani ana iya ganin mu kamar yadda na faɗa a shafukan mu na sada zumunta kai tsaye na Express Radio Nigeria da kuma na ita ED wato Zainab Nasir sanda kokari tana zauna kain da na'in na tabbata ita ka muku yadda kuka ji mu kuma kuka kalle mu kai tsaye sai babban bakin mu ko ince manyan bakin mu kamar Dr. Musa Muhammad Fello babban likita kuma daga cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma wato ta CHR muna godiya kwarai da gaske daktar
assalamu alaikum
haka kuma Malam Hassan Gama dan gwagwarmaya baban talakawa muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa Malam Mu'azzam Dauda muna godiya kwarai da gaske da shigowa cikin wannan shiri a madadin Nafisa Murtala Ahmad da Bilal Aminu da ya sadan da ku Muhammad Adam Tudun Mutalaki fatan za mu haɗu a mako mai zuwa da misalin karfe 4:30 domin jin mu da wani sabon shirin hasken matasa da kuma sabon maudu'i